بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da arzikin hallara, wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin Manhajus Salikina wa Tawdihul Fiqh fi Din, littafi wallafar Asy-Syaikhul Allamah Abdurrahman ibn Nasir Al-Su'idi alayhi rahmatullah. Karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na Juma'a na tunawa da Sheikh Abubakar Muhammad Gumi, Allah ya ji kansa da rahama. Masallacin da yake nan a unguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare, karamar hukumar Katagum, jihar Bauchi, Najeriya. Yau muna yammaci na 26 ga watan Zulhijja, 1447 lissafin Hijira, wanda kuma ya dace da 12 ga watan 6 miladiya shekara 2026. Muna karatu a cikin Kitabul Hudud, littafin da yake bayanin haddoji akan laifuffuka. A satin da ya gabata mun shiga karatu a cikin wato fasali da yake bayanin hukuncin haddin sata. Bayan mun yi bayanin me ake nufi da sata a mahangar Musulunci, sannan muka shiga kuma ambaton sharuɗa da za su cika gabanin akai ga yanke hannun mutum da sunan yayi sata. Mun ambaci sharaɗi na farko, a ita kanta dukiyar da aka sata ta kasance dukiya ce mai kariya. Sannan sharaɗi na biyu mun karanta cewa yanayin satar ya zama yayi ne wato a sulale a ɓoye, don a cire mai ƙwace da ɗan fashi da kuma sauran mugaye. Sannan sharaɗi na uku ya zama abin da aka sata ɗin nan an sace shi ne daga ma'ajiya, ma'ajiya kuma irin wacce ta dace da wannan abin, ba kowace ma'ajiya ce ma'ajiya ba, kowane abu da irin yana da irin gurin ajiye shi. Shi ma wannan mun yi bayani a kai. Sannan sharaɗi na huɗu wanda muka tashi a kansa, an yabluga nisab, ya zama wannan dukiya da za a sata ko da aka sata ɗin ta kai nisabi. Wannan nisabin kuma shi ne 1/4 na dinari, kamar yadda ya zo cikin hadithi ingantacce. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, la tuqta'u yadu sariqi illa fi rubu'i dinarin fasa'ida, ba a yanke hannun ɓarawo sai a cikin abin da ya kai rubu'in dinari isama, wato abin da ya yi ƙasa da rubu'in dinari wajen darajarsa, ƙimarsa bata kai 1/4 na dinari ba, to babu yanke hannu a cikinsa. Ko da kuwa ya cika sharuɗan sata, idan bai cika wannan sharaɗin ba to babu yanke hannu, amma kuma laifi ne, kuma ba zai hana a kira shi sata ba, kawai bai cika sharuɗan yanke hannu ba ne ba. Don haka shi wannan sharaɗi na yanke hannu ba sharaɗi ne wanda yake hana wato laifin ya zama sata ba, sharaɗi ne wanda yake hana yanke hannu idan bai kai wannan nisabi ba. Wannan nisabi na rubu'in dinari wanda a yanzu yake fluctuating tsakanin 200 da wani abu da kuma 190 da wani abu. Wancan satin da muka yi karatu na ga rubu'in dinarin 206 da motsi, yanzu kuma yau sabon lissafi sai na ga 196 da motsi. Har ma nake cewa masu aure ya kamata su yi hanzari to su yi a wannan satin, tunda ya dan sauko. To dai wannan alissafin mu na nera yanzu shine hududi, wato shine lissafi ko kima ta rubu'in dinari tsakanin 100,190 da wani abu zuwa 200,000 da wani abu. Idan abin da aka sata darajarsa ta kai haka, to wannan kenan ya zama wato sata wacce idan sauran sharuɗa sun cika za a yanke wa wannan ɓarawo hannu a dalilin wannan. To wannan rubu'in dinare kamar yadda muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya shar'anta shi. Ana yanke hannun ɓarawo idan ya saci ɗaya bisa huɗu na dinare wadda ƙimarsa ta kai kusan 200,000 yanzu a kuɗin Najeriya. Wala'alla kuma mun karanta da ku a can ababin zub da jini ba tare da hakki ba, cewa idan wani ya cire hannun wani ba tare da hakki ba zai biya diya ta rabin mutum. Wanda diyar rabin mutum, diyar mutum yanzu ta kai miliyan nawa ne kan? Miliyan 800 da wani abu ko? To kaga rabi, to 880 da wani abu. Kaga rabi miliyan 400 da wani abu kenan. Shine ita ce diyar hannu idan aka cire shi ba tare da hakki ba. Ita ce 400 da wani abu. Miliyan 100 ba 400 ba, miliyan 400 da wani abu shine kusan rabin biliyan. Zai baka shine zai biya hannun da aka cire ba tare da hakki ba, sawa'un an cire iya wuyan hannu ne ko an cire zuwa tsugurguma ko an cire daga kafada. Wannan shine farashin hannu a babi na zub da jini ba tare da hakki ba. Amma a babin sata ɗaya bisa huɗu na dinare wadda ƙimarsa a naira bai wuce naira 200,000 ba ake yanke hannu. Kaga wannan hikima ce Ubangiji subhanahu wataala, saboda a can babin zub da jini ba tare da hakki ba ana ba da kariya ne ga rayuka, sannan hannun da aka cire ɗin hannu ne mai aminci, mai mutunci, mai daraja. A nan babin sata kuwa da aka ce idan ya saci 200,000 a yanke masa hannu, nan babi ne na kare dukiya, kuma ga hannu wanda ya wulakanta kansa, ya tozarta kansa, ya ci amana, ya karya alkawari. Don haka a can hannun ne yake da daraja, a nan kuma hannun ne ya wulakanta. Don haka babu sakamakon da ya dace da shi irin sakamako na wulakanci. Jama'a an gane? To ba dalilin da zai sa a kamanta babin ya zama babi ɗaya. Ba dalilin da zai sa a ɗauka cewa tun da dai a babi na kariyar jini, a babin jinayat, abinda ake biyan hannu da shi shine abinda ya kai kimanin miliyan 400, to ya kamata a babin sata idan ɓarawo ya saci abin da ya kai miliyan 400 ne sannan a yanke masa hannu. Idan aka yi haka to ba a yi kyakkyawan tunani ba, babu basira ko ta misƙala zaratin a cikin abu. Saboda wancan babi na zub da jini hannun yana da alfarma, amma a wannan babi na sata kuma hannun ya taɓe, hannun ya wulakanta. Don haka a can hukuncin da ya dace da hannu hukunci ne na daraja, a nan kuma hukuncin da ya dace da hannu hukunci ne na wulakanci. Har ake hakaitowa daga wani ana ce da shi Abul Ala Al-Ma'arri, wani adibi wanda yake ji da kansa, yana ainihin wasu baituka yana sukar wannan hukunci na shari'a, yana cewa yadun bi khamsi mi'ina aqdudan wudiyat ma baluha quti'at fi rubu'i dinari tanaqudu malana illa sukutu lahu wa nasta'idu bi maulana minan nari. Yace hannu ne wanda aka biya diyyarsa da aqdudi 500, yana nufin dinari, hannun da aka biya diyyarsa dinari 500 me yayi a wani dalili za a yanke shi akan 1 bisa 4 dinari 1 ma balu haquti at fi rubu'i dinari a wani dalili za a yanke shi a tare shi akan rubu'in dinari shi da ake biyansa da dinari 500 sai ce tanaqudun malana illa sukutu lahu shi yana ganin wannan tuka ce da warwara wanda ba abin da ya isa cewa sai dai ja bakin sa yayin shiru wa nasta'idu bi maulana minan nari yace kuma ya nemi tsarin Allah daga wuta to ka gani yana sukar Allah kuma yana neman tsari daga wutarsa irin shegantakar ƴan qur'aniyo irin shegantakar ƴan qur'ani zalla duk abin da suke suna ganin wa Allah suke yi wa duk sukar da suke suna ganin ba shari'a suke suka ba suna sukar wasu katti shi ma yana ganin wannan wani abu ne wanda wasu ne katti suka zo da shi ba wai haka Allah ya saukar ba don haka shi abin da yake yi yana ganin akan daidai yake don haka yana kan shari'ar Allah ne da wannan tabewa ce ta kuma zindikanci to amma ba a bar shi ba malamai sun man masa martani har ma waɗanda suke iya wato waƙe ƴan uwansa kamar yadda aka hakaito wani yana cewa kullil ma'ari ya'aru ayyu ma'arin jahilal fata wa huwa an thawbi tuqa'ari siyanatun nafsi aghlaha wa arkhasaha himayatul mali fafham hikmatal bari wani yana cewa kullil ma'ari ya'arun ayyu ma'arin ka gaya wa abul ala al ma'ari wato aibu ya tabbata kansa ya zo da abun kunya jahilal fata wannan matashi ko wannan mutumi abul ala ya gamu da cutar jahilci wa huwa an thawbi tuqa'ari ya tsaraita daga tufafi na tsoron Allah babu tsoron Allah tare da shi har yake zuwa da irin wannan suka sai yake cewa siyanatun nafsi aglaha ai wannan hanun ai kariyar jini ne yasa ta yi tsada babi ne na kariyar jini shi yasa ta yi tsada wa arkhasaha himayatul mali amma kuma kariyar dukiya ta mayar da hannun ya zama hannu mai arha fafham hikmatal bari yace in baka sani ba ka nutsu ka fahimci hikimar Allah a cikin al'amarin kamar yadda wani malami shi ma aka hakaito yana cewa lamma kanat aminatan kanat saminatan wa lamma khanat hanat lokacin da hannun ya zama hannun aminci da amana sai hannun ya zama wato mai tsaro mai tsada amma lokacin da hannun ya zama wulakantaccen hannu yayi ha'inci to shikenan kuma sai darajar ta zube gaba daya malamai ba su bar wannan soci burutsin na ma'arri ba face sai da suka yi masa raddi almuhim dai nazo da wannan saboda yanzu duniyar yanzu nan suna nan a social media masu shubuhohi irin waɗannan suna ta yadawa kuma tun da gaba ta kawo mu kan wannan yana da kyau a fito da shi in ka ci karo da shi daga wani wanda yake zindiki to ka sani cewa malamai tuntuni sun bashi amsa lallai hikimar Allah madaukakin sarki ta rigayi dukkan halittunsa Allah ya hukunta ba da kariya wa dukkan rai na musulmi sawa'un wanda yake kololuwa ko wanda yake kasan daraja a cikin al'ummar musulmi ina da kariyar jini da kuma dukiya da mutunci amma dukkan wanda ya zubarwa kansa mutunci to shari'a za ta hukunta shi da ainihin wato wulakancin da sayawa kansa wannan ba kuma abun mamaki bane ba kuma hikimar Allah ta wuce haka rubu dinar ɗaya bisa huɗu na dinari wanda yake kamar kwatankwacin 200,000 a kuɗin Najeriya wannan shi ne wanda aka saba a mazhabar malikiya a matsayin gwargwadon mafi ƙarancin sadaki na aure lokacin da za a yi aure sadaki da shari'ar musulunci ta wajabta na haƙƙin da za a ba wa mace a madadin aurenta da za a yi a madadin jin daɗi da za a yi da ita wa atun nisaa sadaqatihinna nihla nassun alqur'ani mai girma yayi umarni da biyan sadaki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da biyan sadaki, ijma'in malaman musulunci sadaki wajibi ne a aure, da akwai kuma hukuncen sadaka suka kebe shi, kebance shi, wanda mun karanta su a cikin wannan littafin karatuttuka da suka shude. Sai dai mazhabar Malikiya, Allah ta'ala ya musu rahama, su sun zama daban daga cikin sauran al'a'immatul arba'a min al-hanafiyyati wa shafi'iyyati wal hanabila. Su Malikiya sun tafi akan cewa mafi karancin sadaki rubu dinar, ɗaya bisa huɗu na dinari. Idan sadaki ya gaza haka, kuma aka gano kafin mijin ya shiga ɗaki da matar, to za a ɓata auren. In ya so a sake ɗaura shi bayan an gyara sadaki, amma in ya riga ya shiga ɗaki da ita, to sai a sharɗanta masa kawo ciko, ya ciko abin da bai ciko ba na ɗaya bisa huɗu na rubu'in na dinari. Yayin da sauran jumhurin malamai suke ganin cewa sadaki ba shi da mafi ƙaranci, duk abin da za a kira shi dukiya mai ƙima, sawa'un kaɗan ne ko da yawa, ana iya yin sadaki da shi. Saboda Allah maɗaukakin sarki cewa ya ce, wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum, an halatta muku bayan ya lissafo mata yanda aka haramta namiji a aura. Sai Ubangiji ta'ala ya ce, an halatta muku mata yanda ba waɗannan ba, an tabtaghu bi amwalikum, ku je ku nemo ku bido da dukiyoyinku. Sai ya ce da dukiyoyinku, sai bai faɗi nawa ba. Tunda aka ce dukiya, to duk abin da zai amsa sunan dukiya, ko kuɗi ko kayan kuɗi, in dai zai amsa sunan dukiya abu ne ma'abucin kima, to ana iya yin sadaki da shi. Matukar shari'a ta musulunci ta yarda da shi a matsayin dukiya, ko ta yarda da shi a madadin dukiya, to ana iya aure da shi da sunan sadaki. Idan budurwa ce, idan iyayenta, waliyanta sun yarda da shi a matsayin sadaki, khalas, magana ta kare. Idan bazawara ce, ta yarda da shi a matsayin sadaki, magana ta kare. Kuma bugu da kari, a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, wata mata da labarinta ya shahara, ta zo ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ta yi masa kyautar kanta idan yana da bukata. Annabi alaihi salatu wassalam da ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan izini, ya bashi wannan lasisi, wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Allah ya hukunta wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, duk wata mata mai imani in ta zo ta yi kyautar kanta ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, to Allah madaukakin sarki ya buɗa masa dama na ya aure ta idan yana bid'a, ya aure ta a matsayinsa na mai aure, kuma a matsayinsa na alwalinta. Amma wannan hukunci shi kadai aka yi masa wannan gatar, ba iyakance masa yawan mata ba, sannan kuma an ba shi damar ya ɗaura kansa aure a matsayin miji kuma alwali sallallahu alaihi wasallama. Don haka wata mata ta yi amfani da wannan dama, ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama don ya aure ta, amma sai ba a yi dace ba, Annabi alaihi salatu wassalam bai bukaci hakan din ba, kuma saboda kyakkyawan hali bai mata mummunan martani da zata ji ciwo ba, bai ma ce komai ba. Wannan saboda shi galibi idan an zo gare shi babu amsa nan take, to bai cika faɗan amsa ba, yakan jira, domin wala Allah cikin ƴan mintuna ko sakanni Allah madaukakin sarki zai iya saukar da wani al'amari. To sai wani bawan Allah cikin sahabbansa ya ce, ya ma'aikin Allah, ni ina bukata. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da shi zai kawo sadaki, ya tafi ya bugo ba a samu sadaki ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to babu wata tufa da zaka bayar, ko zani ko mayafi da zaka bayar? Ya ce, ya ma'aikin Allah, ban ni da wani abun ɗaurawa in ba na jikina ba. To kaga ba ya bata kuma shi a matsayin sadaki ya zauna tsirara ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, iltamis walau khataman min hadid, kaje kakka nemo ko da zobe ne na bakin karfe, ma'ana wanda ba na azurfa ba, ba na zinari, ba na alfarma ba, zobe kawai ordinary zobe na bakin ƙarfi ko shi kaje ka kawo mana shi din ma ba a samu ba ƙarshe dai akai kakara ya karantar da ita wani abu na alqur'ani mai girma suratu kaita wa kaita shikenan a madadin me a madadin sadakinta eh mana saboda ai karantar da alqur'ani wato hidima ce da dawainiya da ta cancanci abiya du mai karantar da alqur'ani ya cancanci abiya shi kuma da tsada amma an dauki mai karantar da alqur'ani dan fi sabilillahi ne sosai ilan ba daya amma kuma wannan fi sabilillahi tsakaninsa da Allah ne ai tsakaninsa da ku kuma fi sabilil mali ne yawa don haka a tsaya a bashi muhimmanci ainu ya daina rafkanwa a sallah ya daina bata a karatun alqur'ani mai girma ya daina tafiya yana raba hanya yawa a taimake shi don haka annabi alaihi salatu wasalam ya karbi wannan karantaswan a matsayin sadakin wannan mata shikenan akai masa aure da ita wanda wannan dukkan malamai masu sharha a wannan hadisin sun yi magana akan wannan dalili ne mai ƙarfi da yake nuna sadaki ba shi da karanci ba shi da yawanci kamar yadda shi ma a yawancin wata rana Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yana khutuba sai ya kafa doka akan sadaki yace daga yau ni khalifa Umar na hana tsawwala sadaki idan za a yi sadaki a yi shi da arha dan daidai wata mata tana can baya ta daga hannu tace laysa laka zalika ya amiral mu'minin sace sayyidina Umar wannan fa baya cikin ikonka ka zo ka ce ka rage sadaki zuwa wata iyaka kaza ka kafa mana dokar sadaki alhalin gashi a cikin alqur'ani mai girma Allah ta'ala yana cewa wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ku maza idan kun nufi canjin mata gurbin wata mata ka fitar ka sa wata a gurbin idan kun nufi yin haka ba a hana ba amma idan kun bada wacce za ku rabu da ita idan kun ba ta kintsari kuma shine almalul kafir kudi mai yawa dukiya ha'ila ake cewa kintsar a larabci kun ba ta dukiya mai yawa fala ta'khudhu minhu shay'an to kar ku ce za ku karbi komai ku ne yanzu kuka nufi canza ta to Allah bai hana ku canzawa ba amma ita kuma kar ku musguna mata kar ku shiga rayuwarta kar ku tirsasa mata sai ta biya ku wani abu sannan ta tafi wannan mata tana karanta wannan aya sai Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace lalle Umar ya gaza a fahimtar shari'a har mata tsohuwa ta fi shi fiqhun musulunci sai ya dawo kan fahimtar ta shikenan ayi sadaki ma badalako kuyi abin da kuka ga dama a babin sadaki don haka sadaki bashi da mafi karanci bashi da mafi yawanci abinda iyaye suka yarda ya zama sadakin yarsu in budurwa ce yayi abinda bazawara ta yarda ya zama sadakin ta yayi kawai dai ya zama za a kira shi dukiya ma'abociyar kima a musulunci sannan ya halatta ayi amfani da wannan abun a mallake shi a musulunci shikenan magana ta kare to amma Allah ya ji kan malikiya Allah ya ji kan malaman malikiya sun tafi akan cewa sadaki lallai ne ya zama ya kai 1 bisa 4 na dinari idan yayi kasa da 1 bisa 4 na dinari aka daura aure auren bai yi ba za a bata shi in ba su shiga daki ba idan kuma sun shiga daki to za a yi wuciko tunda ya riga abinda ake gudun ya faru ya riga ya kai ta daki to maimakon a zo an riga an jika kuma a koma baya to a cika ta a yi gyara kawai shi can magana ta kare amma menene dalili ku kuma da kuka riga ya ma'asharul malikiya akan wannan ra'ayi suka ce saboda mun ga ababin sata shari'ar musulunci ta hukunta duk wanda ya dauki dukiyar da kimarta ta kai 1 bisa 4 na dinari a yanke masa hannu tare da cewa hannun musulmi yana da kariya da alfarma, amma aka ce a yanke shi akan rubu'in dinari, to ai kamar yadda hannu gaba ne a jikin musulmi, haka farji gaba ne a jikin musulmi. Yo hannu kan ma ai rabin diya yake ci, amma farji kuma madadin diya guda ne, inda a ce za a yi wa mace asararsa. Mun karanta da ku. Da haka idan hannu za a yanke shi a ta dalilin 1/4 na dinari, to ku farjin mace ita ma gaba ce, bai kamata a taɓa wannan gaba a kan abin da bai kai rubu'in dinari ba. Don haka muke ganin su tafi bai ɗaya kafaɗa da kafaɗa da darajar hannu. Don haka sai suka buga stamfi cewa ya zama doka, sadaki mafi ƙarancinsa 1/4 na dinari, saboda alfarmar da farji ke da shi ta fi alfarmar da hannu ma ke da shi. Amma dai a tsaya a hakan, tunda abin da aka samu kenan na nassi. Wannan shi ake cewa ƙiyasi. Wannan ƙiyasin kuma jumhurin malamai ba su gamsu da shi ba, suka ce ƙiyasin malikiya a nan bai cika sharuɗan ƙiyasi ba, bai cika sharuɗan ƙiyasi ba, domin sun gina ƙiyasi ne a kan asali da bai dace ba. Domin sharaɗi ne in za a gina ƙiyasi sai dai a gina farƙin a kan asalin da ya dace, wannan kuma asalin bai dace ba, domin an gina ƙiyasin ne a kan hannu. Hannu ne aka yi ƙiyasinsa da farji, wannan hannu wannan farji. Sannan ba a gina a kan dalili da ya dace ba, domin dalilin yanke hannu sata ne, dalilin taɓa farji kuma aure ne. Babu ko shakka duk mai hankali ya san sata laifi ne, amma aure kuma ibada ne. Sata laifi ne, aure ibada ne. Kaga ba za a yi ƙiyasin ibada a kan laifi ba, a ɗauki hukunce-hukuncen ibada a ɗauko su daga hukunce-hukuncen sata. Da haka babi ne daban-daban guda biyu sun yi hannun riga. Fa innahu kasa ƙiyasan fasidan man ja'ala al-babaini baban wahidan, duk wanda ya haɗa babi guda biyu daban-daban ƙarƙashin hukunci guda ɗaya a malikiyar, suka ce ya yi ƙiyasi mara kyau, mara inganci. Sannan hannun ɓarawo da za a yanke ne madadin laifin da ya zubar da alfarmar hannun. Alfarmar hannun ce ta zuba, har ma waɗansu suna suka cewa rubu'u dinar ya yi arha. Aka musu raddi aka ce ai hannun ne ya yi arha da alfarmar, shi ya arhar da kansa, shi yasa ya lalace har ya kai ga akan rubu'in dinar ya za a yanke shi. Amma shi kuma farji alfarma ya ƙara. Alfarma ya ƙara. Shi hannu alfarma ce ta zuba. Idan aka aurar da mace farjinta alfarmarsa ce ta zuba? A'a, alfarma ce ta ƙaru. Daraja ce ta ƙaru. Shi yasa 'yan uwa da abokan arziki da na kusa da na nesa za a taru ana murna ana guda. Ɓarawo ko yana ɓuya a sulale zai sata, kuma yana jin kunyar a nuna shi a ce ɓarawo ne. Yana jin kunyar a ɗaure shi kowa ya gan shi. Yana jin kunyar a faɗi sunansa. Amma ga shi nan idan aure ne, za a shelanta a rediyo, a buga a kati da suna, har ma idan an faɗi sunanta na gida an ce Khadijatu Ibrahim sai a ce Ummimi a cikin birake, don kowa ya san ita ce, kuma babu abin kunya. Ko ba haka ba, babu wata matsala. Kuma sannan idan aka yi aure, yau musamman a zamanin yanzu, idan aka yi aure aka kai amarya ɗakinta, angon ya yi sati guda bai kula ta ba, sai ranta ya ɓaci. Kuma ka ce keta alfarma ce? Idan keta alfarma ne, ai ba za ta bukata ba. Amma sai ranta ya ɓaci mai ta yi. Sati biyu, sati uku sai ta ƙwanƙwasa ƙofar gidansu. Ta ce to fa zama ba daɗi. Ba abinci ne, ta ce mm-mm. Ba ruwan sha ne, ta ce mm-mm. Babu makwanci ne, ta ce mm-mm. Menene babu? Ita dai a kira shi a masa faɗa. Ta gani?
idan wuri yayi wuri labari ya kai ga iyaye kaga uba ransa ya baci an wulakanta yarsa tunda ya kai ta wata guda ba a kula ta ba ransa yana baci kaga uwa hankalinta ya tashi tana neman ruwan galan tana hadawa ya wannan din me yake gudawa shine farji ya kara daraja to ta yaya za a yi kiyasin sa akan hannun da ya samu zubar daraja dan haka mas'ala mafi karancin sadaki rubu'in dinari gaskiya mas'ala ce da ta shahara aka karbe ta a malikiya hanu bibbiyu kuma ta yi katutu a garuruwanmu amma ba mas'ala ba ce da aka gina ta akan kwakwaran dalili mas'ala ce da take kan rushasshen dalili ita ma rushasshiya ce bata da wani kwari bata da wani karfi Allah ta'ala ya ji kan malaman malikiya to don haka abin da yasa na faɗi wannan kar a zo ana mai da hannun agogo baya ana daga hankali tambayoyi sukan yi yawa wani lokaci akan sha'an rubu'in dinarin nan wani lokaci wasu sai an zo daurin aure sai a dinga kira sai akramakallahu nawa ne mafi karancin sadaki ne dan Allah sadaki muke tambaya domin musu ya kaure a waje to sai kaga ana kokarin a fasa auren saboda haka ko kuma an daura ana kokarin sai an saki saboda an samu wannan kuskure ko kuma an daura din an ba su sun shiga daki daga baya azo ana nadama cewa an yi ba daidai ba ba abin da akai ba daidai ba ba abin da akai ba daidai ba an gane ko kuma ma wani lokacin mutane sukan kai tunanin su wani guri daban a al'adar mu al'ummar mu da wuya mutun yayi aure ya zama iya abin da ya ba wa mata shine wannan tsabar kudin da wuya idan an tashi aure da wuya a ce tsabar kudin nan su ne kadai abin da miji ya bayar shi kuma kudin aure shari'a tana la'akari da abin da aka ba wa mace ne sanadin aure wa atun nisaa wa ataitum ihdahunna qintara dan haka abin da kuka bayar sanadin aure shine yake haduwa cikin dukiyar aure yake shiga cikin sadaki to kaga yaji yayi akwati guda biyar da atamfa guda 25 ko guda 20 ko 19 da dogaye riguna da takalma da kayan shafe-shafe da agogo da komai da komai da sarkoki da komai da komai ya hada jaka da abubuwa an hada an kashe kusan 700 ko 800 ko miliyan 1 an zo an ba da sadaki 150 sannan wani ya tashi a wurin daurin aure ya ce ba za a karba ba to wadancin akwati nan fa su menene bonus suna cikin sadaki dan haka in wani ya tashi ya murda gashin baki ya ce ba za a karbi 150 ba kai ango ka tura wakilinka ya ce to a hada da akwatuna don Allah a hada da akwatuna a karba jama'a an gane Allah ka sa mu cika da imani yau kuma za a ce mun daure mazagin di lokacin matan ma yana zuwa insha Allah ta'ala don haka rubu dinar shine mafi karancin abin da barawo zai sata na dukiya da za a yanke masa hannu sanadin sa abin da yayi kasa da haka to bai kai a yanke hannu dalilin sa ba sai sharadi na biyar Allah ya kuna lahu shubhatun milkin kar ya zama akwai shubha ta mallaka a cikin dukiyar da ya sata kun san annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana daukan haddi a cikin shubha idra'ul hudud bishubuhati ku yi kokari ku kare musulmai daga haddi in dai akwai shubha to kada ku tsaya da haddi to kar mai sata a zo a samu cikin abin da ya sata akwai wani nau'i na shubhar mallakarsa a ciki yanzu misali wanda mahaifinsu ya mutu ya bar musu dukiya da motoci da gonakai da filaye da wane ne abubuwa sai ya je shi ya balle wani gareji ya je shi ya sato ki ya balle wani gareji ya fita da wata mota daga cikin motocin ya tafi da ita ya je sayar sai daga baya aka gano cewa ya saci mota to kun ga sata ce sata ce, inda a ce uban yana raye yayi irin wannan satar, sata ce. Satar dukiyar uba sata ce. Kasancewar ta uba ne ba zai hana a yanke hannu ba. Satar dukiya, dukiyar ɗa ita ce ba sata ba. Idan uba ya ɗauki dukiyar ɗansa sharuɗan sata duka suka cika, a'a ba sata ba ce ba. Anta wa maluka li abika. Kawai dai alƙali ya ce ba ko ba haka ake ba, dinka yi ana dubawa, ana tsara ana duba bakin gashi. Kuma karka ja kanka reni a gaban ƴaƴanka. Eh sai a dan masa fada a ja kunnansa. Shikenan, saboda kada ya zubar wa kansa mutunci. Amma ba maganar sata ba ko. Amma idan ɗa ya saci dukiyar ubansa kuma ta cika sharuɗan yanke hannu, za a yanke masa hannu. Haka inda uban yana raye yayi irin wannan satar kuma sharuɗan yanke hannu suka cika, za a yanke masa hannu. Amma yanzu uban baya raye, dukiya ta zama ta gado, shi ma kuma ɗaya ne daga cikin magada, to yanzu kasancewar yana da rabo a cikin dukiya, ko da kuwa rabonsa ba zai faɗo kan wannan motar bai ainiha ba, to wannan shubha ce da za ta hana a yanke masa hannu. To duk sanda mutum ya saci abin da yake da shubha na mallaka a ciki, to ba za a yanke masa hannu ba. Ko yake da bashi, ya sace da aka yi kayya aka kamo shi, ya ce to bashi nake binsa, na kimanin kaza nayi da shi ya biya ni, ya ke biya ni, na ga ba wata mafita in banda kawai na haka. Kuma aka tuntuɓi wancan ya ce ƙwarai ko yana binsa bashi, kuma bashin ya kai wala Allah ya haura ma abin da aka sata ne. To kaga wannan ma shubha ce. To idan mutum yana da shubha, to akan kiyaye maganar yanke hannu, sai dai kuma ba zai hana kuma a masa hukunci na ta'aziri ba, domin satar dai sata ce. Sannan sharaɗi na shida na ƙarshe, ya zama mai hankali, baligi, kuma ya san sata laifi ne. Wannan sharaɗi ne da shi mun saba da shi, ya zama mai hankali, idan mahaukaci ya yi sata babu yanke hannu, saboda ba shi da niyya. Hakan nan ya zama baligi, idan yaro ya yi sata babu yanke hannu don ba shi da niyya ko ra'ayi. Sannan haka ya zama ya san sata laifi, idan lokacin da ya yi satar bai san sata laifi ba ne ba, bai san wannan abun yana kaiwa zuwa ga a yanke hannu ba, sai ya aikata, za a ba shi uzurin jahilci. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbai lokacin da ya umarce su aje a jefe ma'izu. Ma'izu yana gudu da ya ji duwatsu, ya ce kuma yadda ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wallahi ban zaci kashe ni za a yi ba, ni ban ɗauka kashe ni za a yi ba. Da suka dawo suke gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ya ce halla taraktumuhu, kuma ba ku bar shi ba? Ai da kun bar shi tunda bai sani ba. An gane ko? Allahu ta'ala alam. To sai mu ci gaba. Malam ya ce wa man saraka rub'a dinarin min az-zahabi, wanda ya saci ɗaya bisa huɗu na dinari, wato na zinare, au ma yusawihi min al-mali, ko kuma ya saci abin da kwatankwacin rubu'in dinari ne na dukiya, ko dai a kuɗance ɗauke su rubu'in dinari, ko kuma wata dukiya ce da ta kai rubu'in dinari, ko waya, ko mashin, ko mota, ko wani abu mai amfani, ya ɗauka min hirzihi, daga ma'ajiyarsa, da aka ce min hirzihi, wannan lamiri na ha'un da yake komawa wannan dukiya, ana nufin wato ma'ajiya da ta dace da shi. To idan mutum ya satarsa ta kai haka, uti'at yaduhu yumna, za a yanke hannunsa na dama, min mafsilil kaffi, daga wato mahaɗar tafin hannu, daga maraba ko gaba ta tafin hannu, daga nan za a yanke. Domin haka aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni a yanke wannan wajen. Don haka nan ne wajen yankewa. Nan ne wajen yankewa. Wa husimat, kuma sai a tauye hannu. Ma'ana a toye shi, aje a sa shi a sa mai ya tafasa, sai a sa hannun cu, saboda gurin da aka ainihin wato yanke din a tsayar da jijiyoyin su toshe, a tsayar da zuwan jini. Shi yasa malaman zamani suke cewa dukkan wani abu da za a yi amfani da shi a yanzu wajen dakatar da gudanar jini abinda ake nufi kenan. Idan an yi amfani da shi babu laifi. Saboda hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake bada labarin an zo da wani barawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saci taguwa wata abaya mai kyau mai tsada. Aka ce ya ma'aikin Allah ga wannan ya saci shamla. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la ikhaluhu saraka. Ya ce ba na zaton wannan zai yi sata. Sai mutumin ya ce ya ma'aikin Allah da gaske ne. Lallai na yi sata. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce izhabu bihi faqta'uhu thumma ihsimuhu thumma atuni bihi. Ya ce ku je ku yanki hannunsa. Idan kun yanke, ku toye shi a mayi, idan kun toye, ku dawo mun da shi. Aka je aka aiwatar, aka dawo da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce da shi tub ila Allah, ka tuba zuwa ga Allah maɗaukacin sarki. Sai ya ce tubtu ila Allah, ya ce na tuba zuwa ga Allah, na tuba ga Allah. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laqad taba Allahu anka. Allah ya karɓi tubarka. Magana ta kai. Wannan hadisi ya zo cikin al-Musaddarak na al-Imam al-Hakim an-Naisaburi alayhi rahmatullah da kuma as-Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi alayhi rahmatullah. Fa in ada, malam yace fa in ada, idan barawo ya kuma ya dawo ya koma wasata bayan an yanke masa hannu na dama. Yankan farko hannun dama ake yankewa, amma sai ya sake komawa sata, uti'at rijluhu, a rufe kofar nan, uti'at rijluhu al-yusra, sai a yanke kafarsa ta hagu, min mafsilil ka'abi, nan kuma daga wato mahadar idan sawu, daga mahadar idan sawu nan kashin da ya hada kafa da kuma tsintsiyar kafa, wannan kashin za a raba a yanke a cire na kafar hagu. Kaga mini khilafin kenan. A yanke hannun dama wuyan hannu, idan ya maimaita a yanke kafar hagu sai ya zama yana da hannun hagu yana da kafar dama. Hakan zai fi bashi balance na al'amuransa. Maimakon a ce a yanke hannun dama kuma a yanke kafar dama, an rushe shi ta gefe guda. Yawa, sai a saba domin a bar shi ya dan sarara. Wa husimat, ita ma kafar a toye ta yafi akan hannu, a toye ta. Magana ta kare. Fa in ada, idan ya kuma na uku, a tsabibi kenan, idan ya kuma na uku hubisa, to sai a kai shi gidan yari a tsare shi. Wala yuqta'u ghayru yadin wa rijlin, ba za a yanke ba sama da hannu daya da kafa daya. Wannan shine ra'ayin al-Imam Abu Hanifa an-Nu'man rahimahullahu ta'ala da kuma Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunnati wal Jama'a, sun tafi akan wannan ra'ayi. Barawo sata farko a yanke hannun dama, sata ta biyu a yanke kafar hagu, sata ta uku a kai shi gidan yari a je kawai a tsare shi illa masha Allah. An gane ko? Suna masu dogaro da abin da aka rawaito daga Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa idza saraka as-sariqu quti'at yaduhu al-yumna, idan barawo yayi sata a yanke hannunsa na dama, fa in ada quti'at rijluhu al-yusra, idan ya kuma a yanke kafarsa ta hagu, fa in ada dhammantuhu sijin, idan kuma ya kuma to nan kuma sai a tura shi gidan yari, hatta ya hadusa khairan, har sai wani alheri ya biyo baya. Ma'ana ko dai ya mutu a huta ko kuma ya tuba ya huta. Yace inni astahyi min Allah, sayyidina Ali yace ina jin kunyar Allah, an ada'ahu laysa lahu yadun ya'kulu biha, a ce na mayar da shi halin da bashi da hannun da zai ci abinci. Na hagun din ma na cire masa shi, bashi hannun cin abinci. Wa yastanji biha, sannan kuma a ce na bar shi barshi hannun da zai yi tsarki wa rajulun yamshi biha a ce na mai da shi ko kafar tafiya barshi yace ina jin kunyar Allah ne masa haka wannan hadisi yana ko athari yana cikin al-musannaf na Abdul Razzaq rahimahullahu ta'ala to wannan athari na sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ita ce babbar marika ga wannan bangare da suka tafi akan cewa barawo za a yanke masa hannu ne daya da kafa daya kamar yadda muka karanta a karatu daga nan sai dai daure amma sauran malamai kamar imamuna Malik da mazhabarsa ta Malikiyya da al-Imam Shafi'i da mazhabarsa Shafi'iyya Allah ta'ala ya musu rahama su kuma sun tafi ne akan cewa idan barawo yayi sata farko a yanke hannun dama idan yayi sata ta biyu a yanke kafar hagu idan yayi sata ta uku a yanke hannun hagu idan yayi sata ta hudu a yanke kafar hagu kafar dama idan yayi sata ta biyar to aje a sa shi a kukuku a rufe an gane ko ba hannaye bi ba kafa ko biyu wannan shine ra'ayin Malikiyya da kuma Shafi'iyya Allah ta'ala ya musu rahama suka ce saboda abin da aka rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace cikin sunan Abi Dawud hadisin yake yace idan mutun yayi sata a yanke masa hannun dama idan wani ne yayi sata sai annabi alaihi salatu wassalam yace a yanke masa hannun dama aka dawo da shi ya kuma yace a yanke kafar hagu aka dawo da shi ya kuma yace a yanke hannun hagu aka dawo da shi ya kuma yace a yanke kafar dama aka dawo da shi ya kuma yace a kashe shi Jabir dan Abdullahi sahabin hadisin yace muka kashe shi kuma muka ja shi a ƙasa muka je muka jifa shi a wata kurmar rijiya magana ta tsari to amma wannan hadisin al-Imam an-Nasa'i shi ma ya rawaito shi yace hadisi ne munkari dha'ifi ne baya aiki to shi yasa Abu Hanifa da Imam Ahmad ba su yi riko da karantarwa wannan hadisin ba suka tafi akan cewa ainihin wato a sau biyu ne ake yi idan an cire hannu daya a cire kafa daya in ya kuma sai a kashi gidan yari duk da su ma Malikiyya da Shafi'iyya su ma ba su tafi akan cewa karo na biyar a kashe shi ba sai suka tafi akan cewa karo na biyar a kai shi gidan yari saboda idan an kashe shi babu wani hukunci a shari'a hukuncin barawo wanda ya kama kashewa sai dai idan wannan barawon dan fashi ne wanda za mu zo mu yi karatu a kansa a karatu na gaba insha Allah ta'ala قال الله تعالى الله مدوكتين سرقي ياتي والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما الله ياتي دبراو نمجي دبراو نيامتي فقطعوا أيديهما كينك حنى ينسو معنى حنم براو نمجي أينك حنم براو نيامتي أينك بابا بانتم متكو نمجي إذن شرطا ساتا سكتكا هو أكم متنه za a yanke mata hannu wannan faqta'u aydiyahuma Abdullahi dan Mas'ud an rawaito yana karanta faqta'u aymanahuma wanda yake gwada maka cewa hannun farko da za a fara yankewa dama ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama daman ya fara yankewa yana daga cikin hukuncin da ake kalubalantar yan kalakato da shi cewa Allah madaukakin sarki ya ce barawo namiji da barawo mace idan sun yi sata a yanke hannayensu yana daga cikin tambayar da ake musu ya tabbata alqur'ani yanke hannu hannu kuma a yaren larabci gaba gaba ne daga tafin hannu ana ce masa hannu tsintsiyar hannu zira'i ana ce masa hannu sanan dantse ana ce masa hannu don zaka iya kama dantsan mutum a ce ka kama hannunsa za ka iya kama tsintsiyar hannunsa a ce ka kama hannunsa za kuma ka iya kama yatsunsa a ce ka kama hannunsa alqur'ani yace a yanke hannu don haka ku anaku addinin ina za a yanke mu dai anamu addinin dama za a yanke akwai kira'a da ta zo ta hanyar Abdullahi dan Mas'ud faqta'u aymanahuma akwai hadisai da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada umarnin a yanke hannun barawo dama aka fara yankewa ku kuma menene madogarar ku idan kun ce tafin hannu za a yanke da me kuka dogara alqur'ani bai ce tafin hannu ba idan kun ce a yanke daga tsugurguma menene madogarar ku alqur'ani bai ce tsugurguma ba in kun ce a cire daga kafada me ce ce madogarar ku alqur'ani mai girma bai ce kafada ba dan haka daga nan sai su zama sun samu dimuwa sun samu kidima kuma wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa jingin masu yawa na kalubalancin alqur'ani mai girma wanda dukkan wanda yayi watsi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to zai rasa ma'anarsu da amfaninsu a cikin addininsa sai malai ya kawo hadisi daga nana Aisha radhiyallahu anha marfu'an yana nufin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la tuqta'u yadu sariqin illa fi rubu'i dinarin fasa'ida annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba a yanke hannun barawo sai a cikin rubu'in dinari fasa'ida isama sai abun da ya kai rubu'in dinari isama wannan mun yi bayani akan wannan hadisi hadisin yana bukhari da muslim hadisin na Aisha radhiyallahu anha wa fil hadisi malai yace haka ya zo a cikin wani hadisi yana ishara zuwa ga hadisin Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la qaf'a fi samarin wa la katharin babu yanke hannu a cikin dan itace da yake jikin itaciya kamar yadda babu yanke hannu a cikin abin da ake cewa zuciyar dabino rawahu ahlus sunan malamai masu littafin sunan suka rawaito wannan hadisin yana nufin ashabu sunan al-arba'a Abu Dawud da kuma Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah alaihim rahmatullah wannan hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya sarayar da hukuncin haddi na yanke hannu akan wanda ya tsinci wata itaciya ko ta dabino ko mangoro ko gwaba ko kaza ya tsinka ainihin wato ya ci don ya biya bukatarsa musamman a gonar da take budaddiyar gona ba killatacciya ba hakan nan akwai abin da larabawa suke cewa aljummar a jikin dabino aljummar suka ce yana tsakiyar dabino wanda rassan dabino suke jikinsa to sukan yanke shi su fere shi kamar yadda ake fere rake su yayyanka shi kamar yadda ake yanka rake fari ne fat kuma suna ci sun ce yana ƙara lafiya yana ƙara cholesterol yana ƙara menene har ma yana ƙara ƙarfin maza ga masu bukata to wannan shi ake cewa aljummar wato shi ake cewa zuciyar dabino to shi ma aka samu mutum ya je ya yanka ko ya gutsura ko ya cira akan bishiya to shi ma idan kimarsa ta kai rubu'in dinare ba yanke hannu dan itacen da yace idan kimarsa ta kai rubu'in dinare ba yanke hannu amma malamai suka ce banda mutum biyu mutum na farko mutumin da yaje da amalanke ko da tabare ko yaje da akorukura yayi lodi ya tafi a to shi wannan ba da shi ake magana ba ana maganar mutumin da yaje ne ya sa a bakin salati ya ci ya koshi ya sha ruwa ko ya dan sa aljihu dan zai yi nisa duk babu le in dai bai wuce sa aljihu bayan ya koshi ba babu le amma da yajjaka ko da tabare a wannan banda shi idan ya saci abun da ya kai rubu'in dinare za a yi masa hukunci sannan mutum na biyu suka ce banda wanda yaje ya balla mai gona yayi gonarsa kewaye ya mata shinge yayi kwado yayi tsaro yaje ya balle ya haura yaje shi ya dauka to shi ma wannan ya keta alfarmar hauzi don haka shi ma ya fita daga sassaucin wannan hadisi wannan shine abin da Allah ta'ala ya ba mu ikon mu karanta wannan sati muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka yi na daidai abin da na kufure ubangiji Allah ta'ala kai mana gafara wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أصرفك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.
الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wannan mai tambaya na cewa malam gemu ne ya fara fitowa a habar mace, za ta aske ne ko za ta bar shi? Me yasa za ta bar shi? Ai gemu baya daga cikin halittar mata, to idan ta gan shi ya fito sai ta aske shi, amma kuma hanzari ba gudu ba. Idan mata maza ce kuma ya zama ɓangaren maza ya yi rinjaye a farjinta, to bai kamata ta shiga cikin mata ba. Idan kuma ba mata maza ba ce, ita mace ce, ko kuma mata mazan ne amma mace ce ta yi rinjaye, farjinta yana aiki irin na mata, gabanta kuma baya aiki irin na maza, sannan kuma tana da hantsa irin ta mata, to wannan idan gemu ya fito za ta aske, domin ita mace ce kuma gemu baya ga mata, to jarrabawa ce sai ta dinga aske shi. Sannan wannan yake cewa shin menene hukuncin masu sa dabbobi a gona su yi ɓarna da ya kai rubu'u dinar? To wannan kai ma ka ce ɓarna, haka sunan abun yake, ɓarna, ta'adi, ƙeta, mugunta, duk jahali. Don haka za a yi musu ma'amala ce ma'amala irin ta masu ɓarna masu ƙeta. Ababin ɓarna za su biya, duk wanda ya ɓarnata abin da ba nasa ba kayan wani zai biya. Wa kullu man atlafa shay'an dhamina, duk wanda ya ɓarnatar da wani abu to zai biya. Ababi na ƙeta kuma to sai a hukunta su, saboda su ɗauki darasi, sai a hukunta su da hukunci na ta'aziri. Shi ya sa irin wannan yawanci ko a gaban alƙali ba a cika shigar da shi zallan neman hakki ba, ana shigar da shi ne ƙeta da mugunta. In an shigar da shi ƙeta da mugunta, to shi kenan sai a hukunta su, sannan a umarce su da biyan ƙimar abin da suka lalata. Amma idan ka bibiyi karatunmu na wancan satin da muka fayyace me ake nufi da sata, wannan ba shi ne sata ba. Ko da ko abin da aka sata ka rubuin dinari ko ya haura haka, ba shi ne sata ba. Allahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi وصحبه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوضة الدين يا رب العالمين واجعل بلادنا امنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله